بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. باين حكا نعم.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني
كنت ترابا. waɗannan ayoyi suna yin bayani ne jimlarsu game da girman Allah da rahamarsa da kuma ƙarfafawa da tabbatarwa game da afkuwar ranar kiyama da kuma yin tsawa da tsoratarwa ga kafirai masu taurin kai. Rabbu samawati ko rabbi samawati wato Allah shine ubangijin as-samawati, wato kace wanda biyo dancin abubuwa na baya shine rabbi samawati. Don kuma kace rabbu maiwa za ka kaddara huwa rabbu samawati, wato shine ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke ba da ke tsakanin su. Halittarsa ne, bayinsa ne, kuma mulkin sa ne. Ala yamlikuna minhu kitaba, babu wani wanda ya mallaki kitaban magana. A cikin bayinsa gabaki ɗayansa babu wanda zai yi wata magana da shi, ba wanda zai iya magana da shi saboda tsoronsa a ranar tashin kiyama. An ce hatta mala'iku ba za su iya magana da shi ba saboda tsoronsa, tare da girmansu da ɗaukakarsu da kusancinsu izuwa ga Allah. A wannan ranar ne ar-ruhu an ce mala'ika Jibrilu ya kumu yau mai kumu ruhu wal mala'ika, ruhu da mala'iku za su tsaya a gaban Allah saffa, wato sahu-sahu, za su tsaya sahu-sahu-sahu-sahu-sahu-sahu. Amma ba wanda zai iya magana da shi saboda girmansa, sai wanda Allah ta'ala ya yi wa izini, illa man adna lahu rahman, ba wanda zai iya magana sai wanda ar-rahmanu shine Allah azina ya yi masa izini, wa qala sawaba, kuma da ma can a duniya ba haka kawai za a yi mar izinin ba, sai akwai dalilin yin izinin. Me dalilin yin izinin? Inda ya ce la ilaha illallah a duniya, to ya samu dalili na Allah ya masa izini a wannan ranar ya yi magana, ma'ana ya yi ceto a wannan rana, kamar yadda ya zo a waɗansu ayoyi, manzon da zai shafawa inda hu illa bi izini, wanda zai ceto a gurin Allah ba zai yi ba sai da izinin Allah ɗin. Haka kawai ba yadda za a ce ka tashi don kaga wani kana sonsa, ko don kana ƙaunarsa, ko don yana cin azaba ka ce wai za ka cece shi a ran lahira, a'a, sai Allah ya yi ma izini, sai Allah ya yi ma izini a wannan, kuma sai dama kana da cancanta da ahaliya ta a yi ma izinin. Me cancanta ta a yi ma izini shine in ka ce la ilaha illallah a duniya, sau da haka kaga mumunai mutane za su yi ceto, mumunai aljini za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, annabawa za su yi ceto. To sannan kuma akwai ceto na musamman na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaba, wani sun ce qala sawaba, ya faɗi magana ta gaskiya a duniya, wato yayi aiki na gaskiya, aiki irin wanda Allah ya umarci shi yayi, to wannan ya cancantar da shi da Allah ya mar izini ya yi magana a ranar lahira. Wata aya tana cewa yawma yati la tukallimu nafsun illa bi izini, akwai rana tana zuwa, ranar da babu wani numfashi da zai magana a wannan ranar sai da izinin Allah. Duk dai tana ƙara tabbatarwa da fassara ta wannan aya, illa man azana lahu rahman wa qala sawaba, sura Hud ayat 105. Sannan kuma yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man azana lahu rahman wa radiya lahu qawla, kamar yadda zai zo a sura Taha ayat 109, cewa a wannan ranar babu ceton wanda zai yi amfani sai wanda Allah ar-rahman ya yi masa izini kuma ya yarda ya yi magana. Ar-ruhu an ce shi ne mala'ika Jibril, akwai maganganun malamai, akwai fassara wajen guda bakwai ma za mu kira wato a cikin wannan ar-ruhu din. An ce ar-ruhu shi ne ɗan adam kawai, gaba ɗaya bani adam. Ar-ruhu ana nufin mala'ika Jibril, shi ne wato akasar ulama ala haza, wato mala'ika Jibril shi ake nufi da ar-ruhu din nan, tunda a can a cikin sura Shu'ara Allah yana cewa nazala bihi ar-ruhul amin, qur'ani din nan ar-ruhul amin, wato mala'ika Jibril shi ne ar-ruhu al-amin, wato ruhi amintacce shi ne ya sauko da qur'ani, ala qalbika litakuna minal munzirin, a zuciyarka dan ka zama daga cikin masu wa'azi. Allah ya ambaci wannan cikin sura Shu'ara aya ta 192. Da uku, to a wani kawai an ce a mala'ika ne kawai babba, yi mala'ika ne wanda girmansa ya fi girman sama, ya fi girman kasa, ya fi girman duwar wutsi ma gaba daya. Wani kawai an ce a ar-ruhu din nan wato wata halitta ce da man jundun ne, min jundun lahi kawai, baya cikin mala'ikun nan, baya shi ba mala'ika Jibrilu bane. To saboda kuma ar-ruhu wato mala'ikun ne, waɗansu ruhi waɗansu jiki, saboda haka akwai sahu na ruhi, ruhi akwai kuma sahu na jiki a wata fassara, saboda haka fassara ce iri iri ta ar-ruhu din nan. Amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ar-ruhu wato mala'ika Jibril ake nufi, saboda waccan aya wacce ta gabata a cikin suratul shu'ara. To saboda haka wannan aya tana nuni akan cewa hakika mala'iku da mala'ika Jibril aminshin Allah ya tabbata a gare su, su suka fi kowaɗanne irin halittu daraja da matsayi. Kuma wannan aya tana nuni a girma na ran tashin kiyama da irin abubuwan firgita waɗanda suke cikin ta. Zalika al-yawmul haqq. To Allah ta'ala zai yi bayani a game da cewa wannan rana fartashin kiyama wacce ake maganan fa gaskiya ce fa, babu fa kokonto a cikin ta. Saboda haka me ka tanadar mata? In baka tanadi komai ba, to a yanzu me ka tanada? In baka tanada ba, to ka tanada. Zalika al-yawmul haqq, wannan rana ce al-haqq ta gaskiya. Ranar da waɗannan mala'iku za su tashi a wannan suffa, ai rana ce tabbatacciya, lallai sai ta afku. Kuman arada najata fi, wanda yake so tsira daga cikin wahalhalu da azabu da firgita ta wannan rana, to ita kaza ila rabbi ila sawaji rabbi, to sai in nemi wato sai in riki ladan Ubangiji izuwa ga wannan rana din. Ya nemo ta farki wacce zai shiri izuwa dacewa da rabauta a wannan rana, ya nemi kusanta da Allah a wannan rana, ko kuma ya nemi abin da zai kusantar da shi izuwa ga Allah da karamomin sa a wannan rana, ya kuma nemi abin da zai nesantar da shi, ya tsayar da shi daga azabar wannan rana. Wannan kuwa yakan tabbata da imani na gaskiya da kuma aiki kyakkyawa. To sannan bayan Allah ya faɗi wannan, kuma sai ya dawo yake yin bayani a game da dai tsoratarwa ga kafirai da firgitarwa da su da kambama musu girman wannan rana. Inna anzalnakum azaban qariba, hakika mu yaji Allah ta'ala anzalnakum, mun tsoratar da ku ko mun azutar da ku game da azaban azaba qariban makusanciya. Abin da yasa Allah ya kira ranar tashin kiyama cewa azaba ce, ko azaba tashin azaban lahira azaba ce makusanciya, saboda dukkan abin da dama zai zo ai tankar ya zo ne, komai nisansa kusani tunda zai zo babu shakka. A wannan ranar ne yau mu yanzu maru ma kaddama ya da, a wannan ranar ne mutum zai dubi ma kaddama ya dahu abin da hannayensa suka gudanar, in khairan khairan in sharran sharran. Saboda dukkan a me yasa aka ce hannaye, ba ce abinda harshensa ko abinda kafarsa ko abinda cikinsa ko bakinsa suke abin, saboda yawancin ayyuka da hannu ake aikin nan na alheri ne ko ba na alheri ba ne, duk yawancin su da hannu ake yin su. To li anna kullama huwa akin karibun, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duha, a ayar da za ta zo nan gaba. Kai ka ce wato ranar da suke ganin nata kafirai a ranar tashin kiyama, idan suka je tashin kiyama a ranar, sai kuma zaman da suke a duniya da zaman da suke a kabari kaman ma wuni ɗaya kawai suke, ko kuma daga safe zuwa walha kawai suka zauna. Kai kenan ashe kusa din take. To a wannan ranar kowa zai saurari abin da ya aikata, abin da ya gudanar, abin da ya gabatar a rayuwarsa ta duniya, kamar yadda ya zo a wata ayar, yauma tajidu kullu nafsin ma amila min khairin muhrara wa ma amila min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan qariba, ko kuma ba'ida. Rana ce wacce kullu nafsi, dukkan numfashi mutum ne ko aljanni ko dabba ko tsuntsu ko menene eh rana ce wace kullausin za ta samu ma tajidu za ta samu tajidu za ta samu ma aminat abinda ta aikata muhurarar wato gashi a gabanta min khairin na alheri ne za ta same shi wa ma'amilan min su'in abin ta aikata ko mummuna shi ma za ta same shi amma sai ta yi fata wadda sai ta yi fatan lau anna bainaha wa bainahu amadan qariba ina ma a ce tsakaninta da wannan mummunan aiki nata da ita ina ma a ce akwai wato guri mai tsaho tsakanin su masafa saboda wannan mummunan aiki sun tabbatar cewa shi zai halakar da su shi zai sa su a cikin wannan azaba to zai tsawa da ina ma wannan aiki babu shi ko yana nesa da su ina ma ba su aikata shi ba ina ma a yanzu babu shi to kafin a kai ga wannan nadamar kafin a kai ga wannan fatan abin da ba zai yi ba to ya kamata tun yanzu a gyara dan kar a kai ga wannan dan an ce shi gargadi idan kunne ji to ya kamata kuma a ce jiki ya tsira amma bai kamata ba ka ji gargadi ba ka dauka ba to kai kenan jin bai yi amfani kenan ba dan ku saboda ba zai yi zama sanadiyar tsiran wato jikinka ba to saboda to wannan rana ce mai abin firgita kwarai da suke ranar da alkafiru kafiri kowane kafiri kuwa ya kunu sai ya ce ya laitani kuntu turaba ina ma ya laitani kaitona ina ma kuntu na kasance turaba kasa na dai an ce abinda ya sa kafiri zai faɗi haka idan aka zo aka yi hisabi wanda zai shiga aljanna ya shiga aljanna na wuta ya shiga wuta to kuma za a yi hisabi ga dabbobi wacce duk ta cuci ƴar uwarta ita ma a yi hisabi tsakaninta da wacce ta cuta bayan duk an gama dai hisabi da dukkan kisasin da za a yi tsakankanin halitta gabaki daya to kuma sai a ce da waɗannan dabbobi a ce ko ni turaba duk ku zama kafa to sai duk su zama kafa to idan kafiri ya ga haka to sai ce ya laitani kuntu turaba ina ma ni ma a ce in zama kasan nan wasu kuma suna ganin cewa sai an fara yin ai hisabi ga dabbobin a ce su zama kasa to sannan kafiri kuma ya san shi fa ga inda ya dosa ya tabbatar abin nan da aka gaya man na azaban nan ba gashi ya afku to sai ya fata ina ma ya zama kasa kar a kai ga wani ga yanke masa hukunci a ce wato ita gidan azaba wata fassara kuma tana cewa a iblis wanda yake cewa da ya fi annabi adamu daraja saboda annabi adamu an halice shi da kasa shi an halice shi da wuta to idan ya ga darajar da za a baiwa annabi adamu da dan adam ta tsira da kuma samun babban rabo da kusanci zuwa ga Allah da yardarsa to sai iblis ya ce ina ma ni ma wato da kasa aka yi ni kamar yadda aka yi adamu din nan Allah ya ce ya laika ni kuntu turaba ina ma ni ma kasan ne wato ban fada cikin wannan masifar ba to a wata kuma fassarar ana cewa a bayan an gama hisabi sai Allah ya ce da dabbobi da kuma mu'minai na aljannu kuni turaba duk ku zama kafa ko kunu turaba ku zama kafa ga waɗanda suke ganin kenan aljannu tsiran su ko kuma kare su daga azaba inda Allah ya ce wajjukum min azabin alim in kun yi imani Allah zai tsirar da ku daga azaba mai radadi shine wato tsiran nasu shine wato su zama kasa shikenan to amma akwai wata magana sai a su ma aljannu za su shiga aljanna su ji dadin aljanna in sun yi imani wanda ba su yi imani ba su shiga wuta amma magana cewa su ma za su zama tankar yadda mu muke a nan duniya ba ma ganin su suna ganin mu a aljanna to nan ba magana ce wacce malamai suka karfafe ta sosai ba to wannan yana nuna mana cewa dai babu wanda zai tsira ko da kuma ce sai an yi kisasi a tsakanin umumin yan uwansu ba wanda sai Allah sai ya yi kisasi tsakanin dabba mai kaho da dabba mara kaho sai ya yi kisasi da hukunci tsakanin dabba mai kofato da marar kofato tsakanin dabba mai tsinin baki da marar tsinin baki in ta tafi da tsinin bakin nata ita dan ta ga cewa ba ta da tsinin baki irin nata duk dabbar ta harbi yar uwarta da zalunci Allah sai ya yi kisasi sai an gama kaptu kunna to sannan ne za a ce su zama kasa din to wannan shine abinda za mu iya bayyanawa ga wannan aya ko kuma ga wannan sura don wannan za mu gane cewa waɗannan ayoyi da aka karanta yanzu suna bayyana ne wato irin yadda wato Allah ta'ala yake da siffofi guda biyu wato na girmamawa sufa na al'azama wal jalal shine ubangijin sammai da ƙasai da abin da duk yake tsakaninsu kuma shine ar-rahman ar-rahim wannan siffa ce shi kaɗai ya siffatu da wannan a yadda suke a cikin ɗinsu ɗinnan in ka ce kai ma za ka iya zama ar-rahim alal misali to ai baka zama rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ba ko na biyu kuma har yanzu girman na Allah dinnan shine ya saka har ma ba mai iya yin magana a wajensa ba wanda zai iya yin magana idan ba ya yi mai izini ba hatta mala'ika jibril da sauran mala'iku a ranar kiyama ba za su iya yin magana ba saboda tsoron Allah saboda kaskantarwa da kai a gare shi abu na hudu kuma ranar kiyama babu shakka ba kokonto sai ta tabbata sai ta zo saboda haka wanda ya zama ya yi sa'a shi ne wanda ya tattali ayyuka na kirki wanda kuma ya zama taɓaɓɓe shi ne bai tattali aikin kirki ba kuma ranar kiyama da dukkan abin da yake cikinta na azaba kusa yake don ya saboda dukkan abin da zai zo in dai lalle zai zo to ai kaman ya zo ne kusa kuma yake to a wannan rana kuma kafirai sai sun yi fatan cewa ina ma a ce sun zama kasa kamar yadda aka ce dabbobi su zama kasa su zama to dama Allah bai dora musu takalifi ba ina ma haka ne su ma a san da fasa suka ga azabar Allah iri-iri ita wannan aya sutun naba'i ɗaya daga cikin irin fa'ilojinta shine ce man qara'a sutun naba'i saqahu Allahu min bardi sharabi yawm al-qiyama wanda ya karanta wannan sura ta amma ya sa'alun annabi al-azim Allah zai shayar da shi abin sha mai sanyi a ranar tashin kiyama daga duk wannan abubuwan da aka faɗa din nan la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa to kai a wannan ranar sai a baka ruwan sanyi ka sha in dai ka karanta sura abu na biyu kuma daga irin falsafa shine karanta ta takan amintar da mutum daga abubuwa matun a duniya na firgita abin da ya shafi sata kuma takan kiyaye mutum daga dukkan da ya wani abu da za a ce macuci ne macuci kunama ce maciji ne kiya a wannan gwano ne zuma ne rakuwa in abu ne da suke cizar mutum su zurna ko wato mutum ya cutu da kuma cuta irin ta dan adam ko ta aljan sau da ka ya kamata wanda suke magani musamman na cutoci da abin da ya shafi aljanu a rika hadawa da su wasu dabi shi sama muke gani ana hadawa da su idan abin ya kai ya kawo aka samu aljani mai taurin kai don mai saboda wannan sura bakar amanta ɗaya daga cikin sugurorin da suka saka annabi sallallahu alaihi wasallama ne furfura to babu shakka duk wani mai mutamarrifi duk wani mai sabo duk wani kafiri na aljanu idan ijita tilas ne wato jikin sa ya sanya irsuna ko ma ya kori ko kuma ya gudu sannan kuma wanda ya kasance yake so baccin sa ya sauki wato ita wannan sura tana da fa'ida masu kishi da juna in kana so baccin ka ya sauki ka zama wato kana tsaye wa dare gaba daya baka bacci ita dai surar wannan za ka karanta haka nan kuma idan kana so kai baccin ma ita za ka karanta dai amma kowanne akwai irin hanyar da malamai suka faɗa wanda yake so wato ya zama gaba ɗayan daren karye bacci to sai ya karanta surar ɗaya cikin irin dalilai da malamai sukan amfani da shi wajen bacci ya sauki ko samu su yi bacci ba kamar a yanzu ba da sai an sha wani magani a yi bacci da san da babu irin waɗannan fahimiyyar malamai suke amfani da shi ga hanya mai sauki amfani da shi ba zai jawo maka kuma wata cuta ko wani ciwo ba kuma shi kansa zikiri ne shi kansa karatun Qur'ani ne shi kansa komawa ga Allah ne neman kusanci ga Allah ne haka nan kuma idan baka son kai baccin ita za ka karanta dai ko kuma akwai abubuwan da su malamai suke karanta tun da can ya kasance ba sa yin bacci ko kuma kana so kai baccin amma kana so ka tashi a lokaci kaza wanda kai ne kake ka zabar wa kanka ka tashi a wannan lokaci ko kuma akwai wata sa'a mai falala wacce ta zo a cikin shari'a kake so ka tashi malamai sun ce ga abin da za ka karanta ka tashi a wannan lokaci to kadan ya kasance kana so baccin ka ya sauki wannan sura za ka karanta idan kuma kana so ko kuma a baccin ne yake samuwa kai kai bacci ya ki zuwa to sai ya karanta wannan sura gaba ɗayan ta kuma sannan ka maimaita waje anna nawmakum subata wato da yawa insha Allah za ka ga bacci ya zo maka in kai kasance kana son ne baccin kana son tashi lokaci kaza wa iz ja'alna albayta masabatan linnas wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-aqimina warukai sujud ka karanta wannan kace Allah ina so ka tashi ni lokaci wato misali karfe kaza da minti kaza ko da sakan kaza kake so ka jarraba ka gani za ka cewa ka tashi sannan akwai mashahuran ayoyin nan guda hudu na ƙarshen suratul kahfi guda hudu innal ladzina amanu wa amilu ssalihati kana lahum jannatul firdaus nuzula ke zuwa ƙarshen sura wala shirku bi ibati rabbihi ahada ka karanta ka ce Allah ina so ka tashe ni lokacin da kake karɓar addu'a ko kuma jama'a sun ittifaki sa'ar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sa'ar da tafi kowace sa'a daraja kai kuma kake so ka tashi ka roƙi Allah a wannan lokacin tunda sa'a ce wacce duk wanda ya tashi ya roƙi Allah a lokacin Allah zai amsa masa sai Allah ina so ka tashe ni a sa'ar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah in ka karanta wannan ayoyi guda hudu ka faɗi haka Allah ta'ala zai tashe ka a wannan lokacin koda kun yi kudari nawa kuka karanta koda ba wanda ya gaya wani kuma kowa ya faɗi wannan kar zaka kun tashi lokaci daya insha Allah to har yanzu kuma akwai wata aya da take cikin wato suratul Isra'i ita ma aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anil fajr inna qur'anil fajr kana mashhuda kuma an ka karanta kace Allah ina so ka tashi lokaci kaza to insha Allah Allah zai tashi ka a wannan lokaci to duk wannan duk sun shafi sha'anin kaga ba sai ka sha kwaya ba kaga ba sai ka sha baliyin fai ba kaga ba sai ka kunna wani alam ko wani agogo mai wata kararrawa ba a'a in dai ka faɗa ko menene ake yi insha Allah zaka ta ka tashi to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu wa ta'ammaytu sa'alun 'anil nabiyil azim ku koyi surar amma dinnan wa ta'allamu qaf wal qur'anal majid ku kuma koyi ka ku koyi ka abin da sai wal qur'ana kamar na kawai kamar a abin nan ma fa'ul bihi amma wal qur'ani alazim majid ku koyi wannan sura kikaya ke ku koyi kuma wannan najm idza hawa ku koyi wasa mai zatul buruj ku koyi wasa mai wattari saboda mai fa innakum law ta'lamuna ma fihinna la attantum ma amtum alai da kun san abin da yake cikin waɗannan surori na falala na daraja na ganima da kun watsar kun wofantar kun bar abin da kuke yi kun bar abin da kuke karantawa wa taqarrabu ila Allahi bihinna manzo Allah ce ku nemi kusanci zuwa ga Allah da su inna Allaha yaghfiru bihinna kulla dhanbi Allah yana gafarta kowane zunubi saboda albarkar su illa an yushrika billah sai dai idan shirka mutum amma in ba shirka ba duk abin da ka aikata na zunubi sanadiyar karanta waɗannan surori Allah zai gafarta maka to kuma kaga wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai shayya batni hudin wal waqi'a suwata hudin da iza waqa da mursalati da amma yatasaalu da iza shamsu fujirat yau wannan surori su suka saka ni furfura saboda haka aka ce wayannan surori bayan ka san su lalle kuma ka san ma'anar su dan sanin ma'anar su ne ai sanin ma'anar su ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yasa har suka saka ni furfura amma dan ka karanta su ko sau nawa ko sau dubu nawa indai baka san me kike cewa ba ai ba wani tasiri da za su yi akan ka kenan ko ka san su ka san ma'anar su shi yasa ma malami suke zargin malami mai kiba saboda da a ce malamin nan yana abin da yake kanta yana shiga zuciyarsa to ya zai iya yin kiba to amma suka toge waɗansu malamai da waɗanda ga su suna da tsoron Allah amma kuma sai a ga suna da kiba to sai amma ban da malam wani to saboda shi zama halitta ke nan to gashi ne dai kuma in Allah ya samu sake san waɗansu falala ta wajen ci shafi amma sai mu karanta sai mu je ga suwa ta gaba
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
نعم نعم وأنهم لما أخيص أبو بابو دا بير وأن دا الله تعالى أنبتشيسو أتكين أفلكم وأنن سورة وطويلن إدسو saboda girman abubuwan da za su zo wannan sura ne ta Nazi'ati sura ce wacce take da ayoyi misali kamar 45 da kuma kalmomi 197 da kuma harafai 753 surar an ambace ta an bata suna ne saboda wannan lafazi da ya zo na farko an-Nazi'at aka fito ita ce suratul Nazi'at an-Nazi'at kamar yanzu mu yi mala'iku da suke daukar fitarwa da rai daga cikin kafirai da ƙarfi suke fitarwa kuma daga cikin mumini kuma a hankali saboda tausasa musu. Za mu ga cewa wannan sura tana dangantaka da sura wacce ta gabata ta hanyoyi da dama, amma ga kaɗan daga ciki. Na farko dai, dukkan surorin guda biyu, suratul Naba'i da suratul Nazi'ati, suna yin magana ne game da ranar tashin alkiyama da kuma irin abubuwan da suke a wannan ranar, da kuma makomar masu tsoron Allah da makomar mujrimai kafirai. Na biyu, farkon wannan sura da ƙarshenta ya yi kama da farkon, wato dukansu ne, wato dai sun yi kama da farawarsu da ƙarshensu. Saboda farkon waɗannan surori guda biyu dukkaninsu suna yi magana ne game da tashi daga kabari, wato bayan an mutu, da kuma ranar tashin kiyama. Sura farko tana ƙarfafa cewa lallai za a yi akwai tashin kiyama, kuma lallai akwai abubuwan tsoro da firgita da hisabi da sakamako a wannan rana. Ita ku suratul Nazi'ati ta buɗe da rantsuwa akan lallai fa sai ta afku wannan ranar, lallai wannan abin da surar baya ta faɗa sai ya afku akan wannan rantsi. Wancan ku an faɗa ba a rantsi ba, amma wannan aka faɗa cewa lallai ne, in akwai mai shakka to ga Allah ya rantsi har da abubuwa guda biyar, kenan babu shakka kenan. Surar farko ta wato gama ne da yin gargaɗi da azaba makusanciya a ranar tashin kiyama. Ita ku sura ta biyu ta gama ne da yin magana da abin da ya faru a farkonta na tabbatarwa da tashi din nan, wato da kuma taro na tashin alkiyama da ranar alkiyama din, da kuma tabbatarwa da cewa ranar kiyama sai ta faru. To, saboda haka wannan sai zama kaman wata hujja ce da dalili cewa lallai sai an yi tashin alkiyama. Saboda haka abinda wannan sura ta dai tattaro shi shine dai kaman dai yadda aka saba ga surori galibi irin na Makka, lallai suna yin magana ne na asalin aqida, usul aqida ne tauhid wal nubuwa wal ba'ath, da annabtaka da tashin kiyama. Surorin da aka saukar da su a Makka, wato irin abubuwan da suka keɓanta da shi na siffofin su. Saboda haka zamu ga cewa ta fara da rantsuwa da mala'iku, kamar yadda za mu gani a nan gaba. Wannazi'ati gharqa, wato Allah ta'ala ya rantse da mala'iku annazi'ati, ay allati tanzi'u ko tanzau arwahal kuffari, take cirewa rayukan kafirai, naz'an cirewa da ƙarfi, wa alamin da zafi da ciwo. Wannashiɗati nashiɗa, Allah ya rantse da mala'iku waɗanda annashiɗati suke fitarwa da ran mumine a hankali, bisu hula nashiɗan, wato a hankali, wa sabihati sabaha, Allah ya rantse da mala'iku waɗanda suke yin iyo, wato a sama suke sakowa da gaggawa da umarnin Allah ta'ala, wato izuwa ƙasa, izuwa ma ko'ina. Fasabiqati sabaqa, da kuma mala'iku waɗanda suke tafiya da rayuka izuwa matabbatarsu. Wal mudabbirati amra, Allah ya rantsi da mala'iku waɗanda suke saukowa da tasarrufi na abubuwa kamar irin yadda Allah ya umarce su. A wata fassara kuma an ce waɗannan abubuwa, annazi'ati garqa, wannashiɗati nashiɗa, wasabihati sabha, fasabiqati sabaqa, fal mudabbirati amra, to waɗannan ana nufin cewa taurari ake nufi. Ana nufin taurari waɗanda gudana su kamar yadda Allah ya tsara a falakinsu, yake canza waɗansu abubuwa na rayuwa, yake canza abubuwa na halitta. Kakenan da yake jin garƙa ɗin nan, to yana nufin wato taurari masu gaggawa a magudanarsu. Da yake na shaɗa, ai taurari waɗanda suke fita daga burjinsu izuwa wancan burji. Da yake sabaha, ai wato taurari wacce suka zama sa'ira, fi afalakiya bihudu'in, waɗanda suke tafiya a cikin falakinsu a hankali. Sabaka, ko masu gaggawa, wato suna tsere waɗansunsu a wajen wato tafiya a wajen iyo a falaki. Al-mudabbirati amra ana nufin su kuma wato taurari waɗanda suke dabbara wato suke tsara al'amura waɗanda akan danganta su da shi ko wanda Allah ya danganta su da shi, kamar yadda ake samun bambance-bambancen wato fasalai, kama a ce ga lokacin sanyi, ga lokacin gumi, ga kaka, ga bazara. To ai taurari su suke canza tasirinsu ne yasa ake samun wannan canji. To amma a gane dukkan wannan fa ba su suke canzawa da kansu ba, da izinin Allah ne, da kuma su sun zama sababai ne kawai. Hata duk lokacin nan da muke da zaka ce ai yanzu ai safiya ce, ai yanzu rana ta tashi, ai hantsi ne, azhar ce, la'asar ce, magariba ce, isha ne, dare ne, rana ne, ai duk gaba daya taurari ne, su suke nuna ma haka din. To aka ce Allah ya rantsi da su. To menene jawabi na wannan rantsuwa din? Cewa lallai sai an tashi latubu a sunna, lallai kafirai abin nan da kuke shakku kwantansa na cewa za a yi tashi, lallai sai an tashi kudin kuma sai an yi muku hisabi a wace rana? Yau matarjifin rajifa, ranar da an rajifa, wato an rajifa wato mai girgizawa, tarjifu, kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya, yau mu tarjihul ardu wal jibal, a ranar da kasashe da duwarwaki za su girgiza. Yau mu tarjihul rajifa ta taba har radifa. To an ce ko kuma an ce ko kuma a wata fasarar yau mu tarjihul rajifa, ranar da busa, da za a yi busa ta farko a kaho wanda duk za a mutu, sannan ta taba har radifa, sannan kuma busa ta biyu, kuma ta biyo ta farkon sai kuma duk a tashi. Fa'i za ya mun yanzu ko ko fa'i za mun bi sakira. To shi ne da yake wato za mu gane fassara iri biyu kenan, ko an gane. Ahmad bin Hanbal da Tirmidhi wanda ya inganta hadisin, da Hakim ya ishi ma wato ice hadisi ne shi Tirmidhi kyakkyawa, shi ko Al-Hakim ice ingantacce ne, da wani su daga Ubay bin Ka'ab yadda Allah tabbata gare shi lafazin na Tirmidhi ne, ice duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sulusi yazo na wato sulusin karshe yazo na dare yakan tashi yana cewa ya ayyuhan nasu udhkurullaha, ya ku mutane ku tuna Allah, ja'atir rajifa, satabau har rajifa, tashin alkiyama ko kuma busa ta zo ta farko, wata kuma ta bi tana binta. Ja'al mautu bima fihi, mutuwa ta zo da abin da yake cikin sa na tsoro, na firgita. Imam Ahmad ya kara da cewa fa qala rajulun, sai wani mutum ce ya rasulullah a ra'aita in ja'altu salati kullaha alai, wannan irin abu na firgita, wannan abun tsoro da kake tananatawa duk sulusun dare, baka ganin cewa me yiwa in sanya na raba salatin da nake yi din nan guda a gida uku in baka daya, saboda na samu tsira daga wannan? Manzo Allah ce a yayi kyau amma ka kara. Shi to in baka rabi, shi yayi kyau, rabi yana da kyau amma ka kara, to zan sanya a ra'aita in ja'alta salati kullaha alai, wa ha gani to in sanya salati na gaba duk i zama gare ka. Qala idan yakafika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik, in ku haka din ne ku kasaka duk salatin ka a gare ni, to zai isar maka dukkan abin da ke damun ka duniya da lahira. Wannan yana nuna mana muhimmanci na salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani insha Allahu da ba wani cikin lokaci za mu zo saboda wannan hadisi mu karanta wani abu daga cikin falala na salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wani mutum da zai shiga cikin wani bakin jiki ko bacin rai ko wani da zai rasa, kamar yadda muka samu kissoshi a wa'insu hadisai na wa'insu mala'iku guda biyu waɗanda har Allah ta'ala ya kore su daga matsayinsu, amma Allah ya mayar da su saboda kowannensu ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama goma goma. ko ka saboda kai ma idan ya kasance kana da wani hali ko ka rasa wani abu wanda kai ko ka rasa wani matsayinka ko an dakatar da kai ko wani makamanci wannan in ka kama salatin annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah ta'ala zai yi dalilin da za a mayar da kai a matsayinka Allah zai mayar da kai akan mukaminka ko mace ce kasance aurenta ya mutu ta kama salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tana son koma gidan mijinta za ta koma ko yaro da shi da uban gidansa ya kasance suka bata yana son komawa wajen uban gidan nasa zai koma haka dai wato a tsari yake malamai sun yi bayani akan wannan alfafai da dama irin tasiri na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan matsala to a kulubun ko wannan rana kulubun zukata sun kasance wa jifa masu tsoro abusaruha idan dunansu sun zama khashi'a wato masu kaskantarwa wato da kansu saboda tsoro na tashin alkiyama saboda me saboda da ai suna a musu da tashin alkiyama dole a wannan rana idan abasaru ashabi ai irin waɗanda suke musuntawa tashin alkiyama ta zama zalila haƙira ya wula kan tacciya saboda abin ta gani na tsoro saboda sun mutu ba akan musulunci ba kuma sun yi musu da tashin alkiyama ga ma irin abin da ma suke faɗa na izgiri ai ada na cewa ai ba za a yi ba kwaram sai ga shi kuma sun ga ranar sun san kuma lalle gaskiya ne abin da suke cewa ya kuluna a inna lamadduna fil hafira yanzu tsanya za a maida mu fil hafira inda muka dawo inda muke da al hafira wato kada an ce cewa ko jaa fil hafira ko ada fil hafira ma'ana ta inda wato ya koma inda ya fito wato kama ce ungul ta koma gidanta na tsaniya kenan a inna alhashir ta san kaman ko fito ne na doki ko na jaki ibi hanya ita fi kuma sai aka ce ai ada ila alhajira ai ya koma ta inda kuma wato ita to yanzu kenan mu za mu sake komawa bayan mun mutu mun zama kasa kuma a mayar da mu kaman da a iza kunna a izaman nakira yanzu bayan mun zama kashi kasusuwa riddaga bu mu ko kai alu tilka izan karatun fashir in ku aka ce muka koma kaman yadda yake to mun taɓe kwa ga mun yi musu dinnan kuma sai ga mun an mayar da mu to me za mu ce ai mun kunyata kenan to sai ga shi din ku sun kunyata din ku an tashe su kamar yadda suke cewa a wata ayar a inna lama ba utuna halkan jarida yanzu bayan mun mutu kuma za a tashi yin wata halittar kuma daban hal nurabbi ila hayatin nan ula wabuta da'i amura kabalin maut kwanar siru a haya ba a da mautina za mu koma zuwa rayuwa ta farko bayan kuma cewa lamarinmu ya wato mu koma kamar yadda muke kafin mu mutu mu zama kuma wato rayayyu bayan da mun kasance fil hafira a wani kaurin a cikin kabari misali to so sai Allah ya yake nuna mu cewa ai wannan abu ba wani abu bane kuke ganin abun kaman wani abu ne mai tsaho ko abu ne mai wahala a fa inna ma hiya zajratun tsawa ce guda ɗaya kawai ai busa ce kawai kun mutu foto da an busa sau daya fa'iza hum bis sahira sai ga su kawai a fili wato a bayan kasa an ce a sahira kowane guri wanda yake fili an ce a sahira wani guri ne yana nan a kasar sha a sahira an ce shi ne bayan kasa alhashira shi ne ka kira shi kamar cikin kasa kabari sau da haka waɗannan su ne abinda muka fahimta game da waɗannan ayu wallahu alam in ya so akwai wansu a sa'ila toto bismillah su kakashe su tukunna
kare ba to tabbatar za a kare ya yi kuma roƙa ko ana yi su kuma aka dawo da shi shi kuma gaban wannan alƙali dawo da shirada bayan za a yi da zama musulunci kuma suka ce ta za a yi da musulunci ko kuma ya ba
to to na iya haɗe daga cikin irin abubuwan da kwamitin shari'a suka yi ƙoƙarin warwarewa idan aka samu irin wannan akwai zaɓi kamar iri biyu na farko dai ko dai a ci gaba da yin wannan shari'a a wannan kotun da irin wancan tsari wanda aka taho har a gama don mai yiwuwa idan an ce ko wani gumma za a kai ko sakowa za a yi ya zama cewa ko wani abin babu ko shaidu masu mutu ko wani baya na ko yana da wani abu yana iya faruwa to saboda maslaha to sai a tafi da shari'ar kamar irin yadda take a da ko kuma a yi transfer da wannan shari'a zuwa kotun majistare kada a manta fa kotun majistare yana nan har yanzu kuma har yanzu lauya yana da izinin shiga kowace kotu a Najeriya constitution ya ba shi wannan iko kada a manta wannan shari'a da ake a jihohi dinnan ko a jihohin arewa dinnan constitution na Najeriya ai shi ya ba da wannan damar to kuma har yanzu akwai wasu abubuwa waɗanda dole za a ci gaba da su a kotunan na musulunci din bisa kuma yadda constitution ya ce ɗaya daga ciki shine shiga lauya cikin kotun shari'ar musulunci alhalin kuwa constitution ne ya ba shi wannan dama ko da yake musulunci ma ya ba da dama lauya shiga cikin kotu saboda akwai maganar wakala lauya wakili ne ka iya wakilta wanda duk kaga dama wato ya wakilce ka wato a wajen shari'a saboda abin da ake bukata lauya ya kasance ya zama mai tsoron Allah ya zama kar ya yi sanadiyar yin zalunci kada ya yi hanya da zai kautar da alkali wato ya kasance ya je ya yi zalunci ko ya yi hukunci ba daidai ba zunubin yana kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ma idan mutane sun tsaya a gabansa yakan musu gargadi maiwa wani ifu wani a cikinku iya magana da kwanance-kwanance na zo na yi hukunci ba yadda ya kamata ba to fa duk wanda aka ce a dalilin iya maganarsa ko lankwashe-lankwashensa ko lawace-lawacensa ya kasance na ɗau wata ƙasa na bayi taku ɗaya to tun daga wannan taku ɗayan har ƙasan bakwai za a mai da shi wuta a nan ƙayama shi a ranar tashin ƙyama a yi taimar azaba da shi so da ka akwai wannan to kuma in ya kasance da musulmi da kafiri ake wannan shari'a ko to shikenan idan kuma su suna so a mu yanzu muna so a mayar mana mu tafi a shari'ar musulunci shi kan to sai a tafi musu da shi a yadda su ne suka yarda ko kuma a musulmi ce ni anan nake so a yi mu shari'a ta musulunci kafiri ce a wanda ba musulmi ba kenan ni ba na so a yi min anan shi kan to sai a kai kotun majistare ko kuma ya kasance wanda ba musulmi ce ni ina so a yi min shari'a a kotun musulunci to sai a ce to rubuta to sai ya rubuta ni wane a kwanko janwaye ko ɗan dare irin dai suna irin na ko maguzawa ko damuna ko wani abu ce ina so a yi min shari'a a kotun musulunci ya zo sai rubuta ya sa hannu ko lauyansa ya rubuta ya sa hannu shikenan sai a yi masa saboda waɗannan su ne hanyoyi na warware irin wannan mushkila mai yiwuwa idan ana ci gaba kuma a samu waɗansu hanyoyi na ware irin waɗannan matsaloli to amma a yanzu dai waɗannan su ne abin da za a iya hararowa na ware irin waɗannan mushkiloli idan sun zo saboda ka in kalo za ka ji duk ba wata mushkila insha Allahu fatan da muke yi Allah ya sa duk waɗannan da bai baye ya kasance nan gaba ta hanyar gyaran constitution ɗin nan ya kasance duk an warware su ma gaba ɗaya komai ya zama musulunci constitution ya zama na musulunci sannan waɗannan dokoki duk gaba ɗaya sun zama musulunci insha Allah na'am
salamu alaikum da fatan Allah ya ba wa malamin abinda yake so duniya da yake amin
shi da farko babu wani ƙarshen shekara da za a ce shi ne wanda mace za ta fara jinin haila, sai dai kawai a al'ada dai tana farawa wai tun daga ma shekara tara, ya danganta ne kawai, halitta ce, ɗabi'a ce kawai. Wannan kuma ba zai nuna ce ai akwai wata mushkila a tare da wannan yarinya ba, tunda haila shi ne mai haila ɗaya da shi dalilin na balaga, to bata balaga ba kenan. To saboda haka sai a jira har shekara 13, 14, 15, 16, 17 haka, har yanzu lokaci bai bada za a damu. Amma idan har ya kasance aka yi wani lokacin damuwa, ana iya zuwa sai a bincika wai Allah, ko bincike misali irin namu ta hanyar tambayoyi, sai a gano in akwai wata matsala sai a bada maganin matsalar. In babu wata matsala kuma, ko kuma bincike irin na asibiti a ga shin akwai wani abu ne a tare da wannan yarinya, to amma fa har yanzu lokaci bai ba. Yar wata kuma da ita ta fara tun bata kai shekarunta ba, to wannan ai ɗabi'a ce kawai, babu wani wata shekara ƙayyadaddiya da mace za ta fara jinin haila. Hakanan babu wata shekara ƙayyadaddiya wacce za ta daina. Ai a mata ma akwai aliya isa, akwai wacce da ba ta ma haila, akwai wacce ta yanke kauna da jinin haila. Amma a ce kaman babbar ce dama can tana jinin hailarta, tana komai shekarunta bai kai kaman ko 50 ba misali, amma ta daina yin al'ada, to wannan akwai matsala. Sai a duba idan abin da ya shafi iskoki ne kaman aljanu ne, ko abin da wata cuta ce, wata tangarda ce ta gaba a cikinta, ko a mahaifarta ko a marata, to sai a yi maganin wannan, ko a hanyoyi magudanin irin jini irin wannan, to ana iya yin irin wannan maganin wannan. Amma a yanzu lokaci ne ba ta kwantar da hankalinta, ba komai insha Allah. Na'am. Na dai kamar yadda aka sani dai wata ɗabi'a ce wacce Allah Ta'ala ya saukarwa mata ita, kuma zuwansa yana da wasu hukunce-hukunce. Mai jinin haila ba za ta yi sallah ba, ba ta shiga masallaci ba, ba kuma za ta kai karatun Qur'ani kamar yadda ake faɗa, masallaci ba za ta zauna a cikinsa ba, ko kuma ba za ta kusanci mijinta ba, da irin waɗannan abubuwa ne na hukunce-hukunce. Amma daga zarar cewa ya ɗauke, to wannan abubuwa sun dawo, ba lallai ne tun da ba jini shi kenan, jini ne dama shi ne hukunci. Saboda kafin ta yi alwala tana iya yin abubuwan waɗanda aka hana mata su zama a masallaci, mutuƙar dai cewa tana da tsafta. To kuma a gane cewa har yanzu dalili idan mace ya kasance tana jinin haila, har yanzu idan akwai larura ta karanta Qur'ani ko ta dauki Qur'ani, malamai sun yi rukusa akan wannan, hatta a lajinatul da'ima, hukumar nan ta manyan malamai masu ba da fatawa a Saudiya sun yi sauki akan wannan, a irin wato a fatawoyinsu. Kaga sabanin janaba kenan, ita janaba tana da saurin gusarwa, amma jinin haila wanda zai zo kwana uku, kwana hudu, kwana biyar, kwana shida, matan na kila ko mai kokari ce wajen karatun Qur'ani, kila in tace ba ta karanta ba, lawata tana iya zubewa kenan, ko malama ce ko ɗaliba ce. Saboda haka kuma ga tutun da yana daukar lokaci shi sai aka samu wannan sauki, ya kamata ya kasance mata su gane wannan. To ina ganin wannan shine karshen. Mene hanyar gaskata aljanni galibi ana zaton masu bori kamar suna yin duba, ko haka za a ɗauke su kamar wato bokaye ne kenan. duk wanda nake wani ta'ammali da aljani ta hanyar da bata kamata wa boka ne zuwa gurin boka kuwa wannan haramun ne ko dai in ka je gurin sa kawai sallar ka ta kwana 40 babu ko kuma ka fita daga mutunci gaba daya kwata kwata sai dai dan ka je ne dan saboda ka je ba ka zo ka kare ta abin da yake wallahi ko yake auren boka ai ka karewar ma yadda kenan ko karewar amincewa da yadda har ma yana auren bokar wanda ma aka ce in yaje kawai ko sau ɗaya kaje ko sakan kai a gurin ko minti ɗaya kai kaje gurin boka baka gaskata yi ba ma fa sallar ka ta kwana 40 babu to ina kuma wanda ma ya auri ma bokan ma gaba daya ai ga karewar amincewa kenan kaga wannan ba musulmi bane to tunda ba musulmi bane ai yana daga cikin sharadin limanci mutum ya zama musulmi liman ya zama musulmi kenan to saboda kaga bi halta ba to saboda ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر